إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال وجه الله سبحانه وتعالى بقوة بقوة هذا ما ونا يمجينا أشرن دوات رمضان Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya dace da tara da watan uku shekara ta 2026 domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a madrasar mu na 18 za mu tashi aya ta 161 wannan Allah ta'ala innal ladina kafaru wa matu fa na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا
Allah madaukakin sarki yace innal ladina kafaru lalle wanda suka kafirta wa matu wa hum kuffaru suka mutu akan kafirci ulaika alaihim la'natullah wadan jananka la'antar Allah ta tabbata gare su wal mala'ikati da mala'iku wan nasi ajma'in da mutane baki daya khalidina fiha za su dawama a cikin la'antar Allah la yukhaffafu anhum al'adhab ba za a sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yunzaruna sannan su ba za a saurara musu ba wa ilahukum ilahun wahid ubangiji abin bautarku abin bauta ne guda ɗaya la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai shi Allah mai rahama mai jin kai waɗannan ayoyi na biyu Allah madaukakin sarki bayan ya gama ba mu labarin kafiran da suka ɓoye gaskiya suka ainihin wato gangare su ne Yahudawa da Nasara sai Allah zai ba mu kuma labarin tantiran kafirai waɗanda su kuma suka ƙi karɓar gaskiya a gaskiya a bayyana asali dama ba su yi imani da gaskiya ba su jira ita ba sai Allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirci waɗanda suka kafirta shi kafirci mataki-mataki ne ko dai mutum ya zama dama asalinsa shi kafiri ne bai taɓa shiga musulunci ba shi ne al-kafirul asli ko kuma mutum ya zama murtaddi ne da musulmi ne sai ya rida ya bar musulunci shi ma wannan kafiri ne ko kuma ya zama munafiki munafiki munafinci na i'tiqadi shine wanda yana fada da bakinsa cewa shi musulmi ne amma ƙarya yake da amma ba imani a zuciya kai fada yake amma a zuciyarsa bai imani da Allah subhanahu wataala wadannan dukkanin su nau'i ne na kafirai kuma duk sun shiga cikin wannan ainihin wato kafirci ne duk da cewa su wadannan wajen azabar Allah mataki mataki ne ma'ana azabar su mataki mataki ne malamai suna cewa mataki na farko ainihin wato su ne munafikai waɗanda kafirai ne su a zuciyarsu amma suna bayyana cewa su masu imani wanda asalinsu da ma kafirai ne amma sai su dinga faɗa cewa sun yi imani nan kuwa ƙarya suke suka ce mafi ɗan sauƙi sauƙi wajen azaba su ne ahalul kitab su ne yahudawa da nasara su ba su kai waɗancan ba daga su kuma sai kafirai na asali wanda dama ragowar mushrikai kenan wanda dama su can ba su yi imani ba ba su faɗa ba kuma har zuciyarsu da babu alamar imani wanda za su biyo bayan su sai masu rijja wanda suka shiga musulunci kuma daga baya suka ainihin wato huta to da aka da malamai su wanda suka fi girma wajen azaba su ne waɗancan mayaudara wanda kafirai ne kirikiri amma suna faɗa suna cewa su ba su imani suka ce la'alla saboda tsananin azaba ko sai masu ridda daga nan kuma sai waɗanda suka asalin su kafirai ne wasu malamai suka ce duk azaba su duk ɗaya ce duk ba su da bambanci inda dukkaninsu dai ainihin wato kafirai ne waɗannan nau'in kafirai sai Allah ya ce wa matu wa hum kuffar kuma suka mutu akan kafirci yau in suka yi inda sun yi imani shikenan sai Allah ya gafarta musu duk irin kafircin da kafiri yake yi duk ranar da ya yi kalmar shahada ya shigo musulunci to duk abin da ya yi a baya Allah ya gafarta masa to da al-islam ya jibu ma qabla musulunci yana goge yana kankari yana shafa duk abin da mutum ya dalil inda mutum zai shekara 100 yana kafirci rana ɗaya ya shigo musulunci imani da Allah to duk abin da ya yi a baya din can ya riga shi kenan ya tilis babu komai a kan shi bari ma dai waɗancan miyagun ayyukan da ya tuba shi musulunci Allah zai iya tuyar da su su zama kyawawan ainihin wato ayyukansu to amma in har suka mutu akan kafirci to ba magana Allah ya musu rahama ba magana Allah ya musu rangwame me yasa saboda su mutu akan kafirci to duk waɗanda suke kafirai kuma suka mutu akan kafirci sunan Allah ya ce ulaika alaihim la'natullah wannan la'antar Allah ta tabbata gare su abinda yake nufi da la'antar Allah shine tsinuwar Allah shine Allah zai nesanta su daga rahamarsa babu su babu rahamar Allah har abada wal mala'ika haka tsinuwar mala'iku ta tabbata gare su wasu malamai suka ce abinda yake nufi da tsinuwar mala'iku shine mala'iku za su roki Allah akan Allah ya tsine musu Allah ya tsine musu mala'iku ma su ce ya Allah ka tsine musu Allah madaukakin sarki ya ƙara tsine musu haka nan wannasi ajma'in haka nan da mutane gaba daya to malamai sun yi sabani akan cewa mutane su waye mutane wadansu malamai suka ce su ne mu'minai ma'ana Allah ya tsine musu mala'iku sun tsine musu mu'minai ma sun tsine musu albarka wadansu malamai suka ce a'a ana nufin mutane gaba daya ya hada da mu'minai din da kafiran da kowa da kowa duk sun tsine musu albarka gaba daya kenan su kafirai ne to su kansu sun tsine wa kansu dama sun tsinannu ne kuma sai zama sun ƙara tsine wa kansu inda suna cikin mutane Allah ma ya tsine musu mala'iku ma sun tsine musu shi yasa Allah yake cewa kullama dakhalat ummatun la'nat ukhtaha na'am ma'ana duk lokacin da ƴan uwansu wata al'umma ta shigo a cikin kafirai sai su la'anci ƴan uwansu su kafirai ne amma za su tsine wa ƴan uwansu kafirai domin akwai inda kafirai suke tsine wa ƴan uwansu kafirai
qala adkhulu fi ummin qad khalat min qablikum min al-jinni wal-insi min nar كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء الذين ضللنا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون
ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض waɗannan ayoyi suna nuna cewa faɗin Allah ta'ala wan nasi ajma'in ya haɗa da muminai ɗin da kafirai gaba ɗaya, cewa duk waɗanda suka mutu akan kafirci Allah ya tsine musu albarka, mala'iku sun tsine musu albarka, ragowar mutane da kafirai da muminai sun tsine musu albarka. Men da Allah madaukakin sarki yake cewa sun ga yawan kiyamaci ya kuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'd, sashen ku za su dinka tsine wa sashi, kafire ne ɗan uwansu tsine wa kafire ɗan uwansu, a'a kafire ne su tsine wa kansu bayan tsinewar Allah da tsinewar mala'iku. Wannan su ne waɗanda suka mutu akan kafirci. Duk mutumin da ya mutu akan kafirci ba shi ba rahmar Allah har abada. Duk mutumin da ya mutu akan kafirci zai dawwama a cikin wutar jahannama har abada. In kaga Allah madaukakin sarki ya sa ka fita daga wuta ka shiga aljanna, to ba kan kafirci ba mutu ba, wala Allah ka mutu da imani amma kana da yawan sabo. Idan Allah ya so zai iya maka azaba gurgurdan sabanka, ƙarshe ba za ka dawoma a cikin wuta ba, amma duk wanda ya mutu akan kafirci to zai dawoma a cikin wutar jahannama har abada, ba zai fita daga cikin ta. Allah ya ce khalidina fiha, za su dawoma a cikin wutar jahannama, za su dawoma a ciki. Me yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa, wannan yanayin da za su samu kansu a cikin yanayi ne na wahala. Allah ya ce la yukhaffafu anhumul azab, ba za a taba dan rangwanta musu azaba ba, kullun suna cikin azaba, azaba daya bayan daya, azaba linki ba linki, wai a dan daga musu kafa ne da minti ne su samu sauki, Allah ya ce ba za a musu wannan ba. Kamar yadda Allah yake cewa qala alladhina
fi an-nar khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil-bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'a'u al-kafirin illa.
Allah madaukakin sarki ce wa qala alladhina fin nar, sai waɗannan kafirai waɗanda aka saka su a cikin wutar jahannama kuma suka dawwama a ciki, sai su ce li khazanati jahannam, ga masu kula da wuta ko ga masu tsaron wutar, ce wa du'u rabbakum, ma'ana ku roƙi ubangiji ku khafif anna yawman min al'adab, ya dan rangwanta mana ko da rana ɗaya ce daga wannan azaba. Roƙa mana ubangijinku a ɗan ɗaga mana ƙafa ko rana ɗaya ne mu samu hutu. Roƙa mana ubangiji a taimaka mana ko rana ɗaya ne a sauƙaƙa mana mu samu hutu, kaga yawmin wahid rana ɗaya kadai. Ina Allah ce la yukhaffafu anhumul azab, ba za a rangwanta musu azaba ba. Khalidina fiha, za su dawwama a cikin, la yukhaffafu anhumul azab, ba za a rangwanta musu azaba, an dinga yi musu azaba kenan, azaba ɗaya bayan ɗaya. Saboda me? Saboda sun mutu a kan kafirci. Haka Allah madaukakin sarki ya faɗa. Kaga dubi yadda Allah subhanahu wataala yake cewa Allah mai tsananin azaba, kuma Allah zai ta musu azaba, ba zai rangwanta musu ba, tare da cewa kuma a gefe guda Allah mai gafara ne, Allah mai jin kai ne, Allah mai rahma ne, Allah mai afuwa ne, Allah mai tausayi ne, a gefe guda kuma Allah shadidul iqabi ne, mai tsananin aukuwa ne. Kaga to Allah madaukakin sarki shi ne wannan, idan ka bi Allah ka yi daidai ka samu rahmar Allah da gafara Allah, idan ka kangare ka mutu akan kafirci ka haɗu da aquba da azaba daga wajen Allah, tare da cewa Allah ya ce wa innahu laghafurur rahim wa inna rabbaka shadidul iqab, Allah mai gafara ne, mai jin kai, a gefe guda kuma mai tsananin aquba ne. Shi yasa dole dan adam ya bauta wa Allah akan abubuwan, abu na farko kana bauta wa Allah kana kauna da fatan samun rahmar Allah, abu na biyu kana bauta wa Allah kuma kana jin tsoron azabar Allah, shine ka bauta wa Allah bainal khawfi war raja, kana jin tsoron kar kai ba daidai ba Allah ya maka azaba, sannan kana fatan idan kai daidai Allah zai maka rahama. a gefe guda Allah mai rahma ne mai jin kai ne sannan a gefe guda kuma Allah mai azaba ne kuma Allah mai tsanani ne kaga tun da su sun mutu akan kafirci ba za a daga musu azaba ba ba za a ranwata musu azaba ba har ma su nemi alfarma cewa a roƙa musu ubangiji a daga musu kafaye ne daya yukhaffif anna yawman min al'azab a dan rangwanta mana azaba yini dai mu huta Allah ya ce ina khalidina fiha la yukhaffaf anhum al'azab za su dawama a cikin wutar jahannama ba za a rangwanta musu azaba ba saboda me saboda sun mutu a kan kafirci shi yasa kamar yadda annabi Ibrahim ya ga wa ƴaƴansa da jikokinsa cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun duk yadda za a je a zo kai kokari ka mutu a da'irar musulunci kuma abinda zai sa ka mutu a da'irar musulunci shine karka yadda ka bar addininka duk halin da za ka samu kanka yi kokari duk yadda ka samu kanka da inda ka samu kanka da yanayin da ka samu kanka ka rike alqur'ani ka rike sunna ka rike yin aiki da abinda alqur'ani ya ce da kuma abinda sunna ta tabbatar amma karka yadda ka fita daga da'irar musulunci dan za ka iya fita ka mutu kuma in ka mutu ba cikin da'irar musulunci ba to kenan ka mutu akan kafirci in kuma ka mutu akan kafirci to zaka dawama cikin azaba har abada amma in dai ka mutu da imani ko mun kankanta sa to ba zaka dawama cikin azaba ba Allah zai rangwata maka Allah madaukakin sarki da yake zai maka rahma sai Allah madaukakin sarki ya ce wala hum yunzaruna sannan ba za a saurara musu yunzarun tana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko tana da bin ai yumhaluna ai ba za a dan daga musu kafa ba a ce yau an musu azaba da safe a da yamma ba za a yi musu ba ko an yi musu azaba da yamma da daddare ba za a yi musu ba ko an yi musu azaba da daddare a ce da azaba ba a yunzaruna ai fa innahum fil azab azabu ba'da azab azaba ce bayan azaba shine yunzaruna ba za a daga musu kafa ba ba za a ba su dai da minti biyu a ce ku dan huta ba a kullum azaba ce mai dorewa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kuma haka za su dawama a cikin ta har abada shine wala hum yunzaruna wasu ka ce a wala hum yunzaruna ma'ana ta biyu ai la yunzaru ilaihim min an-nazar ai ma za a kalle su ba ai wani lokacin aka kalle ka za ka yi tunanin ko za a tausaya ba to kallan nasu ma Allah madaukakin sarki ba zai kalle su ba bare su yi tunanin bebe idan Allah ya kalle su zai tausaya musu ko zai musu rahama ko zai sauƙaƙa musu a ina ba wannan to da ka duba wala hum yunzaruna tana ɗaukar waɗannan ma'anoni guda biyu kamar yadda ainihin wato malamai suka yi yaki sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ilahukum ilahun wahid lalle ubangijinku shine ubangiji daya shine abin bauta guda daya to malamai suka ce su kafirai waɗanda suka mutu akan kafirci gashi Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka to kenan ya halatta ka tsine wa kafiri ka kira sunan kafiri ka tsine masa ya halatta ko bai halatta ba na farko malamai sun kasa kafiran hawa-hawa cewa akwai waɗanda za ka ga kafirai ne za a ce waɗannan kafirai ne a dunkule ba tare da an ambaci sunayensu ba ko kuma a ce waɗannan kafirai ne amma ko ne an ambaci sunansa kamar a ce kafiri wani ko kafiri wani ko kafiri wani to ya halatta ka tsine wa jinsin kafirai ka ce Allah ya tsine wa kafirai albarka ko ka ce Allah ya tsine wa yahudawa albarka ko Allah ya tsine wa kristoci albarka a dunkule da duk kafirai ne ya halatta ko bai halatta ba malamai suka ce idan a dunkule ne ya halatta ka ce Allah ya tsine wa kafirai albarka tunda Allah ya ce fala'natullahi 'alal kafirin tsinuwar Allah ta tabbata akan kafirai ala la'natullahi 'alal zalimin usurara tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalimai sune kafirai to wannan dalili malamai suke cewa ya halatta ka ce kafiran nan da Allah ya tsine musu albarka ko yahuda wannan Allah ya tsine musu albarka a dunkule ba tare da ka ambaci sunansu da bayan daya ba abu na farko kenan abu na biyu to ya halatta ka kama sunayen su ɗaya bayan ɗaya ka tsine musu albarka wannan shine malamai suke sabani akwai malaman da suka ce ya halatta ka tsine musu ka kira sunan su ka tsine musu albarka matukar sun mutu akan kafirci ma'ana duk wanda ka san kafiri da ya mutu akan kafirci to ya halatta su ne masa albarka kamar Fir'auna Allah ya ba mu labari ya mutu akan kafirci kaga ya halatta ka ne masa albarka irin su Abu Jahl irin su Abu Lahab wannan duk akan kafirci suka mutu shi yasa ka kira sunayen su ka tsine musu albarka wannan wasu malama suna ganin ya halatta mai da bokaranta Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in Allah ya ce duk wanda suka mutu akan kafirci tsinuwa Allah ta tabbata a gare su ko Allah ya tsine musu albarka shi yasa idan kafiri ya mutu akan kafirci ya halatta ka ce Allah ya tsine masa to idan kuma kafiri yana nan a raye bai mutu ba kamar irin wannan babban kafiri irin su Trump din nan irin su Netanyahu duk wannan kafirai ne ya halatta ka kira sunan waɗannan ka tsine musu albarka shine nan ma malamai suke sabani waɗansu malaman suka ce ya halatta ka kira sunan shi ka ce Trump Allah ya tsine masa albarka ko ka ce Netanyahu Allah ya tsine masa albarka wasu malaman suka ce ya halatta dalilin shine القاضي ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى يزونا فسر wannan ayar a cikin tafsirin sa ahkamul qur'an da ya kawo sabanin malamai sai ya ce wasahihu indi yace ni abinda yafi inganci a wajena jawazu la'nihi halaccin ka tsine masa tsine mishi albarka matkar kafiri ne yace li zahir halihi saboda kula da zahirin halin sa ka jawazi qitalihi wa qatlihi kamar da shari'a ta baka dama in ta kama ka yaƙe shi ka kashe shi idan akwai tsari na addini to haka ma babu laifi ka kira sunansa ka tsine masa albarka wannan balbale ne to wannan malamai suke cewa ya halatta balaki ba ne wasu malaman suka ce sannan suna kafa dalili da wata rana wani mutum a zamanin manzalin sallallahu alaihi wasallam ya sha giya sai aka kawo shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sa aka yi masa haddi aka yi masa bulala sai wasu daga cikin sahabbai sai suka ce la'natullahi alayka ma akthar ma yu'ta bika kai dai wani Allah ya tsine maka albarka an sha fa kawo ka kai tambile ka sha giya an sha kawo ka ba a dige a gaban manzo Allah har yanzu baka daina shan wannan giyar ba sai dai Allah zai ne maka albarka manzo Allah yana jin haka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tal'anu manzo Allah ya ce ku daina tsine masa albarka fa innahu yuhibbu Allah wa rasula saboda shi yana son Allah da manzo Allah idan musulmi ne mu'mini da wanda ne malamai suke cewa ashe duk wanda baya son Allah baya son manzo Allah ya halatta tsine masa albarka suka ce to kaga kafiri ko baya san Allah baya san manzo Allah shi yasa dan ka kira sunan kafiri inda ya kafiri ne ka ce Allah ya tsine masa albarka wannan ya halatta baka yi laifi ba haka wasu malamai suke yi to haka masu sabo fasikai ya halatta ka tsine wa fasikai ka tsine musu albarka malamai suka ce su ma fasikai a dunkule ya halatta ka tsine musu ka ce Allah ya tsine wa mazinata ko Allah ya tsine wa barayi ko Allah ya tsine wa masu neman maza masu dai wani nau'i na wani aiki daga cikin manya-manyan laifuffuka ko Allah ya tsine wa masrafa ko Allah ya tsine wa masu kisan kai ko Allah ya tsine wa yan ta'adda malamai suka ce wannan ya halatta ka tsine musu a dunkule saboda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi manzo Allah ya ce la'ana Allahu as-sariqa yasriqu al-bayda manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa farawun da zai saci kwai fa tuqta wa yaduhu har ka saboda yawan sace shaka yake masa hannu kaga malami suka ce manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa farawun kaga farawun jinsi ne ya faɗi aikin yace Allah ya tsine wa farawun kaga kenan kuma sata tana daga cikin manya-manyan laifuka kenan idan ka tsine wa wani mai babban laifi ba wai ka tsine maka ce wani ba aka ka ce Allah ya tsine wa mashayin giya ko Allah ya tsine wa barawo ko Allah ya tsine wa dan caca ko Allah ya tsine wa dan ta'adda suka ce wannan ya halatta kamar yadda manzo Allah yake cewa Allah ya tsine wa barawo amma kuma inda barawo misali a ce sunan shi tanko ko lalo ba za ka ce Allah ya tsine wa tanko ba tunda yayi sata wannan bai halatta ka aika ka sunan shi amma gaskiye ne wa aikin ko shi mai aikin ba tare kafa sunan shi ba wannan ya halatta kamar yadda manzo Allah yake cewa la'anallahu akilur riba Allah ya tsine mai cin riba kaga riba babban laifi ne manzo Allah ya tsine mai cin riba suka ce amma ba za ka kama sunan mai cin riba din ba ka ce wani kai dai Allah ya tsine ba tun da kana cin riba amma ka tsine wa sifar aikin wannan ya halatta to da manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa ainihin wato mai cin riba shi yasa al-Imam al-Qurtubi yace la'anal 'asim la'anul 'asim mutlaqan fa yajuzu al-ijmar tsine wa mai sabo kai tsaye ba tare da ka ce wani ba wannan malamai sun yi ijma'i ya halatta tun daga hadisi da dama manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa farao ya ce Allah ya tsine wa mai cin riba da mai rubutawa da mai bada shaida akan riba duk Allah ya tsine musu albarka kaga kenan haka manzo Allah ya faɗa kenan dan ka tsine wa masu irin wannan aikin wannan ba laifi bane amma shi mai saban ka ayyana shi ka san wani dan unguwa yana cin riba ko yana sata ka kira sunansa ka ce Allah ya tsine masa albarka wannan kuma bai halatta bai halatta kake ka ayyana shi ka faɗi sunansa ka ce Allah ya tsine masa albarka kamar yadda Ibn al-Arab yake cewa fa amma al-asil muayyan amma mai sabo wanda zaka ayyana shi ka ce wani wala yajuzu anhu ittifaqan wannan bai halatta ka la'ance shi ba tun malamai sun yi ittifaqi akan ba kamar wancan hadisin da muka karanta wanda ya tabbata a cikin Bukhari hadisin Abu Huraira wata rana aka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutum cikin maye ya sha giya yayi tankas yana tabbele yana maye fa umira bi darbi manzon Allah sai ba da umarni ce a dake shi aka ce fa minna man yadrubu bi yadihi a cikin mako da yake shi da hannu wa minna man yadrubu bi na'alihi a cikin mako da yake shi da takalmi wa minna man yadrubu bi thawbi a cikin mako da yake daga rigar sama ya dake shi falamma sarafa ar-rajul yayin da wannan mutum ya zuwa ya tafi qala ar-rajul sai wani mai ce mala akhzahu Allah ta'ala me yake da wannan mutum kai wannan Allah ya kunyatar da shi ko Allah ya tabar da shi ko Allah ya wulakanta wannan mutum sai manzo Allah ya ce fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya dada mutum Allah ya tabbata gare shi ce la takunu a awanan li shaytan ala akhir kar ku zama masu taimakawa shaytan akan dan uwan ku ai dan uwan ku ne tunda yayi laifi ai bai fita daga musulunci ba to da ku zai nasiri masa kaga da wannan hadisi ne malamai suke cewa baya halatta ka faɗi sunan mutum dan yana yin wani babban laifi ta ce Allah ya tsine masa albarka wannan bai halatta wannan bai halatta amma ka faɗi aikin ka ce Allah ya tsine mai kaza wannan ya halatta saboda me maybe wannan laifin da yake yi wala Allah ya tube ya koma ga Allah tunda dai ba mu fita daga musulunci ko kuma maybe laifin da yake shi bai masa haramun bane ko kuma yana ganin wannan ba wani babban laifi bane maybe idan aka yi masa wa'azi aka fahimtar da shi aka ja hankalinsa zai daina to maimakon ka tsine masa albarka ya lalace sai kai masa wa'adi kai masa nasiha cikin sai ga Allah madaukakin sarki ya shirya da shi wasu malaman suka ce a'a shi ma mai saban ya halatta in ka san yana yi ka kira sunansa ka ce wannan barawan wani Allah ya tsine masa albarka sai kafa hujja da wani hadisi amma hadisin sun kafa hujja da shi amma dilalar hadisin ko ba ta nuni akan abin da sun kafa hujja kansa sun kafa ma'ana sun kafa dalili da hadisin Bukhari da Muslim wanda manzo Allah yake ta ayyuma rajulin da amra'atahu ila firashi cewa duk mutumin da ya kira matarsa zuwa shimfidarsa ya nema ya kwanan aure da ita a matsayinta na matar shi fa abat sai ta ki ta amsa masa sai ta ki amincewa da shi sai ta ki yarda da shi manzo Allah ya ce la'anat al-mala'ika mala'iku sun tsine mata albarka mala'iku za su dinga tsine mata albarka hatta wayi gari to al-Imam al-Qurtubi yake cewa al-Imam Ibn al-Arabi yake cewa ni wannan ba zai zama dalili a wajen ba domin wannan ma baya nuna wani mutum aka ayyana akan kansa dan abin an ce duk mutumin da ya kira matarsa wane ne shi ba a faɗa ba wace ce wanda aka kira ba a faɗa ba aka ce ta kita aminci Allah ya ne mata kaga ba a faɗe ta ba kenan sai idan ta yi wannan laifin ne wannan tsinowa ta haukanta kaga kuma ba a ce ka kira sunanta amma za ka iya cewa duk wanda tayi kaza ga abin da zai samu akanta. Akan haka dai wasu malaman suke ganin kar mutum ya zama mai yawan tsine wa mutane, musamman wajen ayyana wa mutane. Wani Allah ya tsine maka, wani Allah ya tsine maka, wannan ba dabi'a bace ta musulmi, wannan ba abu ne mai kyau. Amma ka tsine wa jinsin kafirai, ko ka tsine wa jinsin masu wani laifi, ko ka tsine wa laifin, wannan yayi daidai. Amma ka ce wani saboda yana shan giya, ko wani saboda yana sata, ko wani saboda yana zina, ka ayyana shi, ka faɗi sunansa, ka tsine masa, malamai suka ce wannan bai halatta. To da akwai hadisi da dama waɗanda suke hani akan yawan tsinuwa din. Daga ciki akwai hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi, hadisin Abu Hurairah, Allah ya kare ta gare shi. Manzo Allah yake cewa la yanbaghi li siddiqin an yakuna la'ana. Bai kamata mutumin da yake mai gaskiya ba ya zama mai yawan tsinuwa. Wanda mutum ne an san shi mutumin kirkitu, bai kamata kullum ya zama mai yawan zage-zage ba. Yawan zage-zage ba ya da amfani. Sannan wani hadisi maza da ke ta inda la'anin la ya kunu da shufa a wala shuwa da yawan rukiya, cewa masu yawan tsinuwa da masu yawan zage-zage ba za su zama masu ceto ko masu shaida ranar tashin rukiya. Shi yasa ba a so mutum ya saki bakinsa ya zagi wannan, ya tsine wannan kaza, wannan babu laifi bai halatta ba. Wannan ita ce matsalar da malamai suka ɗan yi bayani a ƙarshen wannan ayar. Kamar yadda muka faɗa, sai Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid, lalle ubangijinku ubangiji ne guda ɗaya. La ilaha illahu, babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah madaukakin sarki mai yawan rahama ne, Allah mai yawan jinƙai ne. Wannan ayar tana nuna maka lalle Allah shi kaɗai wanda ya cancanta a bauta masa bisa gaskiya, wanda ake bauta bisa gaskiya da cancanta shi kadai ne. Ba wani abin bauta bisa gaskiya da cancanta kuma bayan Allah subhanahu wataala. Tare da cewa akwai alloli da yawa da ake bautawa, amma duk wanda ake bautawa wanda a matsayin alloli ƙarya ne, ku ne kuka ƙirƙire su kuka sa musu suna Allah, amma ba alloli bane wanda ake bauta bisa gaskiya da cancanta. Shi yasa Allah ya ce ma ta'abuduna min dunihi illa asma samaitumuha antum wa aba'ukum. Duk waɗanda kuke bauta kuma bayan Allah sunaye ne wanda kuka ƙirƙira, amma wannan bauta bauta ce ta ƙarya, ba bauta ba ce wanda Allah ya daidaita. Abin bauta akan cancanta da gaskiya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wani abin da ake bauta kuma bayan Allah ƙarya ne. Duk irin allolin da ake bautawa ƙarya ne. Mutane ne, dabbobi ne, bishiyoyi ne, mala’iku ne, aljanu ne, rana ce, wata ne, taurari ne, duk wannan bautar da ake musu ba gaskiya ba ne, ƙarya ne. Kuma duk waɗannan ana bauta musu, duk waɗannan sai ka samu waɗanda suke bauta waɗannan. Yanzu da wani malamin yake gaya mana, ya ce sun yi bincike yanzu a ƙasar Indiya akwai ababen bauta sama da 50,000, akwai alloli sama da 50,000. Waɗanda ake bauta koma bayan Allah sun kai 50,000. Wasu suna bauta wa shanu, wasu suna bauta wa rana, wasu suna bauta wa mala’iku, waɗansu suna bauta wa aljanu, waɗansu suna bauta wa mutane, waɗansu suna bauta wa bishiyoyi, waɗansu suna bauta wa ƙwari, waɗansu suna bauta wa yanayi, wasu suna bauta wa shaidanu. Duk waɗannan ana bauta musu. Amma duk waɗannan waɗanda ake bauta koma bayan Allah ƙarya ne. Abin bauta na gaskiya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, kuma shi kadai yake, babu wani abin bauta kuma bayan shi. Mu kan me za a ƙasan nan, mutane nawa ake bautawa, shehu ne nawa ake bautawa, wali ne nawa ake bautawa, ɗaya kuma mutane nawa ake bautawa. Yanzu abin yana ne yana ƙara bayyana, masu wannan aƙida ta faiza ɗin suna nan suna fitowa suna cewa kowa Allah ne, ƴan wahdatul wujud, ƴan hululiyya, cewa ai duk abin da ka gani Allah ne. In duk abin da ka gani Allah, kaga wannan kafirci. Ba wani wanda za ka bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kuma Allah maɗaukakin sarki shi kadai ne, babu wani abin bauta ko ba bayan shi. Shi yasa malamai suke cewa ayoyin da suke magana akan haka suna da yawa, wanda suke magana akan Allah shi kadai ne, babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah. Daga cikin wa ilahukum ilahun wahid, abin bautar ku dai shine abin bauta guda daya wanda ake bautawa bisa gaskiya da cancanta la ilaha illahu babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta illa huwa sai shi Allah ne shi yasa malamai suke cewa fassara la ilaha illallah shine babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah amma in kace babu abin bautawa sai Allah wannan fassara ba ta shiga ba domin akwai waɗanda ake bauta ba Allah ne idan kace babu abin bauta bisa gaskiya sai Allah shi ma wannan fassara ba ta yi ba domin akwai waɗanda ake bautawa masu bauta suna tunanin gaskiya suke amma ingantacciyar fassara sai kace babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta ko da suna ganin suna bautar abin bautu su ne bisa gaskiya wannan abin bautar ta su bi cancanta ba wanda ya cancanta a bauta masa din shine Allah subhanahu wataala kuma Allah shi kadai yake Allah ya ce zalikumullahu la ilaha illahu wanda nan ku shine ubangijin babu abin bauta bisa gaskiya sai shi yace khaliqu kulli shay wanda yana daga cikin abin da yasa ya zama ya cancanta a bauta masa shi ya halicci komai da komai duk abin da kake gani a duniya da lahira Allah shi halicce ta Allah shi ya halicce mu shi yake mallakar mu shi yake gudanar da al'amuran rayuwar mu shi yasa ya cancanta a bauta masa shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da yayi imani da tauhidur rububiyya wanda ya kamata ya lizimta masa imani da tauhidul uluhiyya abinda yake nufi da tauhidur rububiyya shine kadaita Allah a cikin ayyukan Allah menene aikin Allah shi ya halitta shi yake mallakar halitta din kuma shi yake gudanar da al'amuran halitta in aka ce gudanar da al'amuran halitta ma'ana shi yake rayawa shi yake kashewa shi yake bayarwa shi yake hanawa shi yake dagawa shi yake ajjewa shi yake yayewa shi yake hadawa shi yake rabawa wannan ta aikin Allah ne to wanda ya halicce ka yake mallakar ka yake gudanar da al'amuran rayuwar ka gaba daya idan kana da hankali ya kamata duk abin da yace kai kai shine mai tauhidul rububiyya tunda yayi maka waɗannan abubuwan gaba daya ashe wannan abin zai iya lizimta maka kuma idan za ka bauta to ka bauta wannan shi kadai kar ka hada shi da wani abin bauta tunda in ka hada shi da wani abin bauta wannan wanda za ka hada shi da shi din ba shi yayi ka ba ba shi yake mallakar ka ba bai isa amfana ma komai ba bai isa rage ka da komai ba to dan me za ka hada shi da wani abin bauta amma shi wanda ya halicce ka yake mallakar halittar ka ya tayar da kai ya tafiyar da kai ya ajiye kai ya azurta kai ya baka lafiya ya baka hankali ya baka tunani sai ce to ka zo ka bauta kuma sai a same ka kana bautar wani wanda ba shi ba a ga lalle wannan a cikin mahaukatan ma kai na gaba gaba inda kana da hankali da tunani babu wanda ya cancanta ka bauta in ba shi wanda ya baka wannan wannan shine suke cewa tauhidur rububiyya yastalzim tauhidur rububiyya dan malamai suna raba tauhidi gida uku ajin farko shine tauhidur rububiyya shine kadai ta Allah a cikin ayyukan Allah kai yadda ka kudirci a ranka kai imani Allah shi halitta duniya gaba daya kuma Allah shi yake mallakar duniyar nan gaba daya kuma Allah shi yake gudanar da al'amuran duniya shine tauhidur rububiyya abu na biyu shine tauhidul uluhiyya ka yadda cewa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah sannan kuma ka bauta wa Allah a haka shine tauhidul uluhiyya in za ka yi roƙo ka roƙi Allah in zaka dogara ka dogara ga Allah in zaka nema ka nema a wajen Allah in zaka ji tsoro ka ji tsoron Allah wannan shine tauhidul uluhiyya uluhiyya na uku shine tauhidul asma'i was sifat shine kadaita Allah a cikin sunayensa da sifofinsa Allah mai ji ne Allah masani ne Allah mai gani ne Allah ka yadda da waɗannan kuma ka kadaita Allah ya zama shi kadai ne mai waɗannan sifofi ba wani mai sifa irin ta Allah wannan shine tauhidul asma'i was sifat waɗansu malamai suna raba tauhidi gida biyu suna cewa akwai tauhidul ma'rifa wal ithbat akwai tauhidul qalb wal qasd ajin farko na tauhidi shine tauhidin da ake so kawai ka sani ka yadda kawai shi abin da ake bukata ka sani ka yadda shine na daya wannan kun haka ne ya hada da tauhidur rububiyya da tauhidul asma'i was sifat domin duk waɗannan guda biyu ba aiki ake bukata kai akan su ba a'a yaddanka ake so ka kudirce su a zuciyarka ka yadda da su
shine tauhidur rububiyya da tauhidul asma'i was sifat wannan ka yadda cewa Allah shine mahalicci shi yake mallakar halitta da kuma shi yake gudanar da al'amuran halitta shine tauhidur rububiyya wannan kuma ka kudirce ka yadda cewa Allah yana da sunaye Allah yana da sifofi ba wani wanda sifar shi take irin sifar Allah Allah bai kama da kowa ba Allah shi kadai yake kaga shi ma wannan yadda ake sunna shi yasa sai su dunkula waɗannan tauhidin guda biyu su kira su da tauhidul ma'rifatul ithbat wanda ake so ka sani ka tabbatar ka yadda shi kuma wancan guda ɗayan sai su ware shi a gefe suna kira shi tauhidul qalb wal qasad shi kuma so ake ka zo kai aiki shine ka yadda babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah shine kadaita Allah a cikin ayyukan bayin Allah duk wani aiki da zaka yi na ibada to ka kadaita Allah a cikin wannan aiki duk wani abu da zaka yi na ibada ya zama Allah ka kadaita a cikin wannan aiki wannan shine tauhidul uluhiyya kenan kamar yadda ainihin wato malamai suke da yake kaga idan ya zama haka kaga kenan ya kamata duk wani aiki da zaka yi na ibada ya zama dan Allah zaka ya zama rayuwarka ta raba ta biyu kamar yadda Allah ya ce kul inna salati
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
الله ما أقول كن سركي يجي يقول كفتا موسى يا مدار صلى الله عليه وسلم إن صلاتي يجي صلاتا ونسكي da ibada ta ko da yankana lillah wannan sai ka dauki lamun din ya zama lamun ihtisas wa mahyaya wa mamati lillah sai zama lamun tabliq
na'am
sai ka ce sallata da ibada ta lillah ina kadaita su ne ga Allah shi kadai ba wanda zan yi wa wannan aiki sai ga Allah kaga ka kemanci Allah da wannan aiki shi kadai sai ka ce wa mahyaya wa mamati rayuwata da mutuwata lillah Allah ne yake mallakar su wancan lamul ikhtisab wannan lamul tabliq lami daya ne amma kuma ka raba wadancan guda biyu sallata da ibadojina da yankana Allah kadai zan kebanta da su bazan yi wata ibada ba sai ga Allah bazan yi sallah ba sai saboda Allah rayuwata da mutuwata ba wanda yake mallakar su mallaki ne na Allah Allah shi yake mallaka su Allah shi yake gudanar da su to haka ya kamata rayuwar ka ta kasance duk wata ibada da zaka yi zama zaka dauki Allah duk wani abu naka na rayuwar ka ka sa a ranka cewa Allah ne ya halicce ka shi ya baka shi yake mallakar waɗannan abubuwa kuma shi yake gudanar da wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce zalikumullahu rabbi alayhi tawakkaltu
zalikumullahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi rajiun
wannan Allah ku shine ubangiji na alayhi tawakkaltu ga Allah na dogara wajen me wajen duk abin da ya taso gare shi zan koma gare shi zan dogara gare shi zan nema gare shi zan miƙa al'amura na gaba da wa ilayhi muni kuma gare shi zan koma ko kuma gare shi nake komawa idan na samu kaina a cikin wani irin yanayi shi yasa tauhidi yana da matukar muhimmanci a rayuwar mutum duk abin da zaka yi na ibada in baka da tauhidi to kana da matsala idan baka kadaita Allah a cikin al'amuranka idan baka miƙawa Allah rayuwarka ba idan baka sallama wa Allah al'amuranka ba to kana da matsala duk lokacin da kake raba kafa kana tunanin Allah zai maka wani ma zai maka kana tunanin Allah zai baka wani ma zai iya baka Allah zai yaye maka wani ma zai iya yaye maka kana jin tsoron Allah kana jin tsoron wani to ka samu matsala Allah zai baka da dabaraka da wayanka a lokacin da wayanka da dabaraka ba za su baka amfani shi yasa wajibi ne mu dogara ga Allah madaukakin sarki mu rike Allah mu bauta wa Allah shi kadai kar mu hada Allah subhanahu wataala da wani a wajen bauta shi yasa Allah ce shahidallahu annahu
la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim
Allah madaukake sarkin sarki ce shahida Allah Allah da kansa ya shaida annahu cewa shi Allah la ilaha illallah baba abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi Allah ne da kansa ya shaida wa kansa cewa baba abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi Allah sallallahu alaihi malaika malaiku ma sun yi da wannan malaiku ma sun shaida baba abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah wa ulul ilmi haka nan malamai da daliban ilimi wanda suka san addini su ma sun shaida baba abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah qa'iman bil qist kuma suna nan tsaye suke da adalci ba za su hada Allah da wani a wajen bauta ba ba za su dogara da wani kuma bayan Allah ba ba za su nemi wani agaji ga wani in ba Allah ba da sarki ba ba za su bauta wani bauta ta gaskiya in ba Allah Allah ce la ilaha illallah baba abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah huwa al aziz al hakim Allah madaukakin sarki magwaye ne Allah madaukakin sarki mai hikima ne sai Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid wa abin bautar ku dai bisa gaskiya da cancanta abin bauta ne guda daya shine Allah la ilaha illahu baba abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi sai ce arrahmanur rahim Allah shine mai rahama Allah shine mai jinya malamai suna cewa shi sunan arrahman daga cikin sunayen Allah gaba daya babu wani suna mafi girma bayan Allahu sai arrahman daga Allahu sai arrahman shi yasa zaka ga su da yawa arrahman yana biyo bayan sunan Allah ne kai tsaye kaga la ilaha illa huwa zaka ji arrahman aga arrahman ya biyo bayan sunan mai Allah haka in ka ce bismillahi sai ka ce arrahmanur rahim aga arrahman ya biyo bayan sunan mai biyo sunan Allah haka in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ce mai arrahmanur rahim aga nan ma arrahman ya biyo bayan sunan Allah subhanahu wa ta'ala huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim shi yasa arrahman suna ne daga cikin sunayen Allah suka ce akhassu asma'illahi ba'da Allah shine mafi kebantar suna mafi girman suna mafi darajar suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah mai rahama ne Allah mai jinya ne kuma kullun za ga ana hada su guda biyu arrahman da arrahim Allah mai rahama ne ga kowa Allah rahama su ga kowa da kowa take domin Allah yana bawa yana ci da kafiri kamar da yake ci da mumin yana bada lafiya ga kafiri yana bada lafiya ga mumin yana bada arziki ga mu'min yana bada arziki ga kafir kowa yana shiga cikin rahmar Allah anan duniya ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da lafiya da zaman lafiya duk wannan rahmar Allah ce to amma malamai suka ce arrahim ita kuma wannan sifar ta ke manci mu'mine kadai a gidan aljanna arrahman ga kowa da kowa arrahim ga mu'mine kadai Allah bi rahma ne rahmasa ta hada kowa da kowa wasi'at rahmati kullu shay Allah ce rahmata ta gama komai da komai da kwari da dabbobi da bishiyoyi da aljanu da mutane kowa zai samu rahmar Allah amma jin kai na Allah madaukakin sarki wanda zai yi a ranar lahira to ba wanda zai samu wannan sai mu'mini shi sai Allah arrahmanu ne kuma Allah arrahim rahama ga kowa da kowa amma rahim ga mu'minai kadai wadannan sunaye ne sun wato sunayen Allah subhanahu wataala waɗanda suka biyo bayan sunan Allah shine Allah malamai suka ce kalmar la ilaha illallah kalma ce da take da falalar gaske wanda ake so ka dinga yawan fadanta sannan kuma kullun ta zama tana cikin zuciyarka kullun a zuciyarka ka rinka jin cewa fa ba wanda ya cancanta a bauta masa bisa gaskiya da cancanta sai Allah duk wani abin da ya taso maka na ibada ya zama Allah kake tunani kuma Allah shi kadai zaka yi wannan abu kuma ga Allah zaka nufa da wannan abin na ibada ka kudurta wannan a zuciyarka kuma ka dinga furta wannan kalmar da bakinka ta yi da shi wato la ilaha illallah hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin da Ibn Ibn Malik wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله cewa Allah ya haramta wuta gawa ga duk mutumin da yace la ilaha illallah saboda Allah ya nufi Allah da ita yana mai kudirce ta a cikin zuciyarsa wannan wata jahannama ta haramta gare shi shi yasa mu yi kokari mu dinga yawan faɗar wannan kalma ta da mai mana zikiri ambatan Allah da ita kuma ya zama kullun tana cikin zuciya kullun mu rinka jin cewa ba wanda ya isa ba wanda ya cancanta ba wanda ya kai in ba Allah subhanahu wataala ya zama Allah shine a rabu Allah shine a gaban to idan muka yi haka za mu ƙara samun kusancin Allah kuma wannan kalmar za ta ƙara tsaya mana a zuciya kuma da izinin Allah wannan kalmar za ta cici karatun shi iya hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da na sanadin ingantacce hadisin Abdullahi dan Amr dan As Allah ya ƙara yadda a gare shi Abdullahi dan Amr dan As yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah sayukhallis rajulan min ummati cewa Allah zai kubutar da wani mutum daga cikin al'ummata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ru'usil khala'i yawm al-qiyama a taron duk duniya a taron halittun duniya gaba daya a filin al-qiyama a filin al-qiyama za a tare duk halittu gaba daya na Allah Allah zai kubutar da wani mutum a gaban sa ranar al-qiyama me zai faru fayunsharu alayhi 99 sijilla kullu sijillin mithl madd al-basar haka za a zo a shimfiɗa masa littattafan ayyukansa ma'ana littattafan da aka rubuta miyagun ayyukansa za a shimfiɗa wannan mutum a gabansa duk littafi ɗaya girmansa ya kai iya ganinka amma kuma duk laifukansa ne a ci a wata ruwaya za a jera littattafan tun daga san ƙasa har sai sun taɓo sama duk littattafan da aka rubuta miyagun ayyukansa wannan littafin an rubuta ya cika an dako wani ya cika an dako wani ya cika haka za a zo a shimfiɗa su a gabansa iya ganinka a mumbiya ko ayyukansa suma ya kulu sai Allah ya kira shi ya ce da shi a tunkiru min hadha shay kai da duk wadannan littattafan miya ko ayyukanka ne yace na yadda Allah ya ce akwai abinda zaka iya musantawa akwai abinda baka yadda ba azalamaka katabati alhafidhu Allah ya ce kana zargin mala'ikuna masu rubuta miyagun ayyukanka sun zalunce ka kana da abin da zaka faɗa kana ganin laifukan da kai a duniya ba su kai cikin wa'annan littattafan ba ka dai duba ka gani fa yaqul la ya rab sai wannan mutum ya ce ya ubangiji a'a wallahi na yi duk abin da na aikata ni na san na yi wannan aiki sai Allah ya ce da shi afalaka uhum kana da wani uzuri kana da wani hanzari da zaka iya kare kanka yanzu zaka iya kare kanka yanzu fa yaqulu la ya rab shi ya ubangiji ba da wani hanzari ba zan iya kare kai na fa yaqulu bala sai Allah ya ce to idan kai baka da hanzari da wani abin da zaka iya kare kanka to mu muna da wani abu da ka taba aikatawa kyakkyawa guda daya bala inna laka indana hasana ka taba yin wani aiki kyakkyawa a wajen mu fa innahu la zulma alayka alyawm kuma ka sani yau ba za a zalunce ka dole za mu gujuro maka da wannan aikin naka guda ɗaya da kai sai a auna da waɗannan manya-manyan littattafan sai a gani yaya fa tukhraju bi taqatan fiha ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai a fito da wannan karamin kati a cikin dan karamin katin an rubuta ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashe wannan kalmar ita ce kalmar da ya cika da ita an rubuta amma ita kadai ce aikin sa da yake da ya aikata a duniya kuma da ita ya cika duk waɗannan manya-manyan littattafai iya ganin shi tun daga sama har ƙasa duk ya go ayyukansa wannan kuma dan katin kalmar da ya cika da ita ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah fa yaqulu hudar wazna sai Allah ya ce to a kawo ma'auni a auna tsakanin wannan dan karamin katin da waɗannan manya-manyan littattafan ayyuka fa yaqulu ya rab ma hadhihi al-butaqa ma'a hadhihi as-sijillat sai ce ya Allah yaya za a hada wannan dan karamin katin da waɗannan manya-manyan littattafan Allah yana gani a bari ai ba zai yi ba a ce wannan katin gari jawo wannan littattafan ya Allah a bari ba zai yi ba fa qala sai Allah ya ce innaka la tudlam Allah ya ce ba za a zalunce ka ba sai an auna wannan ul mawazin al-qisa yawm al-qiyama dole za a auna za a ajje ma'auni na adalci dole za a auna an gani shikenan fatuhu dabul sijillat fi kiffa sai a dora wadannan manyan manyan littattafan biyu ayyukan nasu a tafin ma'auni daya wal butaqa fi kiffa sai a dauko nan dan katin sai a dora shi ma a tafin ma'auni daya sai a ga wanne zai rijai wani maza Allah ya ce fa qashatis sijillat wa thaqulatil mawazin sai wadannan biyu littattafan suka zama kamar kwamfo sai suka yi rauni sai wannan dan katin yayi karfi sai zama ya rijai فلا يقبل ما اسم الله شيء سيما الله يجي والله با ابن دي يسي رجاي سنن الله با ابن دي يسي ياي نوي اكن سنن الله يا متو ده سنن الله ا باكين سا شي يسا دو وني ممونا ايكي دي ايكاتا وند سنن الله يا كرب وني ايكي تو داك سي وندن سنن الله ده يموتو ده شي سي رجاي دو وندن تشي ميا ايكا ده سي الله يجي تو كاغا دي غاشي ما زكا تفي الجنه ان غا فتا wannan yana nuna kina ashe karmi yadda mu bar wannan kalma la ilaha illallah mai saba da yau fahimta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa la ilaha illallah la ilaha illallah idan muna yau fada da izinin Allah za mu cika da ita kuma mu kudirce ta a cikin zukatan mu ubangiji Allah madaukakin sarki ya bamu ikon cikawa da ita Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuran mu abinda muka fada ya zama daidai Allah ya bamu ladar abinda muka kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana kurakuran mu ya Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa ta au wanda suke damu mu Allah ka yaye mana ya Allah ka bamu shugabanni na gari Allah ka zama mana shugabanni na kwarai Allah farsa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya wanda suka gafarta su Allah ka cika su Allah ya gafarta musu addu'o'in mu da zamu da muke ko zamu a wannan wata Allah ka karba mana ya Allah ka karba mana ibadunsu ya Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah ka gafarta mana kurakuran mu وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين اخر شيء muna sanar da dan media da muke zuwa da shi ya hada da rura sai da zabi yasa mu samu zuwa shi kuma muna sanar da Allah ya sanar